sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan dare. Ni ce Sahra ne fage tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikin mu. Muke farin cikin gabatar muku da shirin na yau Asabar 2 ga watan Fabrairu shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji wata tattaunawa da mai fashin baki akan al'amuran yau da kullun akan sanya Najeriya a cikin jerin kasashen da Amurka ta yi wanda za ta takaita musu yawan shiga kasar ta. Sannan za ku ji ne matasa ƴan gwagwarmaya ke cewa akan lamarin. Sai shirin mu na amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba yake gabatarwa. Sannan muna tafe da labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gwamnatin Amurka ta ayyana dokar ta baci a bangaren lafiya sannan ta dau tsauraran matakan sa ido kan baki masu shigowa daga kasar China saboda tsoron mugunyar cutar nan ta mura coronavirus a turance. Wannan matakin da Amurka ta dauka na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin China ta bada sanarwar karuwar waɗanda suka mutu sanadiyar barkewar wannan cutar. Jami'ai alardin Hubei na yankin tsakiyar China inda cutar ta fara bulla yau din nan Asabar sun ce mutane akalla 258 sun mutu kuma wasu kusan 12,000 sun kamu da cutar. Ganin yadda cutar ke saurin yaduwa yasa sakataren harkokin lafiya da jama'a Alex Zazar ya sanar je jama'a cewa duk wani dan kasar waje da ya tafi China kwanan nan za a hana shi shiga Amurka sai ko idan iyalinsa na kurkusa Amurkawa ne. A halin da ake ciki kuma kasar Iran ma ta hana shiga ga masu isowa ta jirgin saman China saboda kauce wa yaduwar wannan cutar wanda hakan zai gurgunta shirinta na karfafa tattalin arzikinta mai fafa da wato takunkumin da Amurka ta kakaba ta bunkasa yawon bude ido musamman ma ga yan China wanda dama ke tangal-tangal. A wani sakon Twitter na jiya Juma'a ministan lafiya na kasar Said Namaki ya ce wani taron gaggawa na jami'an gwamnati ya amince da bukatar sa ta hana jiragen sama zuwa China ko tahowa daga China su shiga kasar ta Iran har sai illa masha Allah. Manyan jam'iyyun siyasar Amurka sun dunguma zuwa Iowa inda za a yi zaben takar wato yan takarar shugaban kasar Amurka. Don haka mu ma a sashen Hausar muryar Amurka mun bi sahu. Abokin aikin mu Murtala Faruk Sanyina na can kuma dazun nan mun tambaye shi halin da ake ciki sai ya ce.
Eto Malam Ibrahim kamar yadda ka sani an tunkari babban zaben shugaban kasa nan Amurka na shekara ta 2020 wanda kuma kamar yadda ka sani ne babban abin da kowa zai fi mai da hankali gabanin wannan zaɓe shine tsayar da ƴan takara kansu. To a wannan garin wato abinda ake kira Iowa caucus wato zakamo wani zaɓen fitar da gwani ne za a ce ake yi wanda ya bambanta da na sauran jihohi. Iowa kamar suna tattara wasu dattawa ne ko kuma suka gudanar da wasu taruka ne na dattawa waɗanda a nan ne za a zaɓi wakilai waɗanda za su gudanar da zaɓen fitar da ɗan takara da za a gudanar gabaki ɗaya na kowace jam'iyya. To kamar yadda na zaɓen na wannan lokacin ya abin da na fahimta wato hankali ya fi karkata ga jam'iyyar Democrat saboda ita jam'iyyar Republican ta san saboda ita ce take da shugaban ƙasa a hali yanzu kuma babu wasu gogaggun ƴan takara da za a ce har yanzu sun bayyana cewa suna so su fafata da shi shugaba mai ci wato Donald Trump. To wannan dai shine a takaice za a gudanar wanda kuma za a yi shi ne ranar Litinin amma halin da nake gaya maka kusan biranen Iowa sun cika da mutane.
To Malam Murtala zuwa yanzu ake ganin da alamar zai kai labari a jam'iyyar ta Democrat.
To da zuwa na ni ma abin da nake kokari in gano kenan wanda kuma yana da wuya amma abin da na fahimta wato babban dai abin da yafi damun su shine shin wa zai iya fafatawa da shugaba Trump. To wasu da dama da na zanta da su musamman ƴan asalin nahiyar Afrika wanda suke zaune a nan wanda suke ƴan ƙasa ne babban abin da yafi damun su shine wato tsarin nan na sha'anin baki wato immigration policy ake kiran shi da turanci. Kai cikin har ma da tsari na bayanin da gwamnatin Amurka ta fito da shi na takaita ko kuma wato saka wani harancin shigowa kasa ga baki ga wasu kasashen nahiyar Afrika ciki har da Najeriya.
Gaida Murtala Faruk Sanyin na Majalisar Dattawan Amurka mai rinjayen ƴan Republican je jama'a ta yi fatali da yunkurin ƴan Democrat na kiran sabbin shaidu a shari'ar batun tsige shugaban Amurka Donald Trump. Fatali da yunkurin na ƴan Democrat ya kusa kawo ƙarshen zaman shari'ar ta yadda ake kyautata zaton ƴan Majalisar Dattawan za su wanke Trump daga tuhumce-tuhumce biyu ciki har da zargin cewa ya yi amfani da tasirin mukaminsa wajen kafa sharaɗin baiwa ƙasar Ukraine tallafi ta yadda zai amfani shi a siyasance. Yar jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilai mai kare matsayin jam'iyyar ta a zaman shari'ar Val Demings ta ce John Bolton na iya tabbatar da sauran hujjojin da muka gabatar ya kuma tabbatar da laifin shugaban ƙasa. Saboda haka yau mun zo gaban ku ku sanatoci kuma muna kuma sake kira ku amince da wannan shaidan. Trump dai ya ƙaryata zarge-zargen na Bolton kuma yana samun goyon bayan 'yan Republican waɗanda suka ce takardar da bayar da tallafin da aka yi na wucin gadi ne kawai ga ƙasar ta Ukraine. Asali ma Senata Lindsey Graham na Republican ya ce iyalan Bolton wato iyalan Biden sun anso kuɗi amma ba a yi bincike kansu ba sai kawai kama-kama ake yi saboda cutar da jam'iyyarsu ta Republican.
Madalla a gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a jiya Juma'a ne Amurka ta ƙara wasu ƙasashe shida a cikin jerin sunayen ƙasashen da za ta takaita musu yawan shiga ƙasar ta, inda Amurkan ta sanya Najeriya a cikin jerin sunayen saboda rashin ingantaccen tsaro. Akan haka na tattauna da mai fashin baki akan al'amuran yau da kullun Alhaji Garba Suleiman madakin Samunaka, inda ya ce
a cikin gaskiya abin da Amurka suka yi na suna sunan Najeriya cikin wanda aka hana su ko kuma za a hana su bizan zuwa domin su zauna a ƙasar nan, to yana da fa'ida ga Amerikan kuma bai da fa'ida ga mu 'yan Najeriya. Dalilai kuma masu dama da yawa, saboda wannan barazanan tsaron bai shafe mu Najeriya, sai dai su a nan su suke zaton su barazanan nan zai shafa saboda ganin yadda abubuwa ke faruwa a gida, ta'addanci, kashe-kashe, layuka, asara da sauransu da ake yi. To wannan shine kadai barazanan da su suke ganin su zai shafa ba mu ba.
To kana gani irin wannan matakin zai amfani ita Amurka?
To a ganin su shi wannan shugaban kasa ya yi wannan doka, ba an hana mutum ya je neman bizan Amerika ba ne kwata-kwata. An dai sa sunan cewa dan in zaka zo kin ga kaman masu rarran mu za su ji cewa kamar a'a an hana zuwa Amerika ne ko kuma an hana neman visa, ba haka bane. Abin da dokar take nufi yadda aka sa sunan Najeriya a ciki shine wanda zai zo kamar dan ya zo ziyara yana son ya je visit ko kamar na sati ɗaya sati biyu har wata ɗaya ma za su iya ba mutum visa, ko kuma a'a za ka zo sayayya ne kasuwanci za su baka, ko kuma a aiki ne na tsakanin gwamnati da gwamnati aka bayar za su bayar. To akwai wanda sukan zo ne idan aka ba su bizan sun zo da niyyar za su zo su ziyara ne sai su zauna dindindin su ki dawowa. To irin wannan ne shi shugaban ƙasa wannan na yanzu Donald Trump yake kada a ba da waɗannan biza, domin akwai biza ma irin wanda ake barwa na ɗalibai student visa duk ana ba da irin wannan. Kuma wanda akan bayar irin nan ma'aikata wanda yake mutum ita wani kamfani ne a nan Amerika ko a gwamnatance suka ɗauki mutum aiki, to za a ba wannan irin wannan visa ɗin. To duk ba a harhana ba irin waɗannan.
To kana ganin akwai ta yadda wannan matakin zai amfani ita Najeriya?
To ta yadda zai amfani Najeriya? Ai ba wani inda zai taimaki Najeriya, sai dai kawai asara. Asaran kuma ga talaka ne ga mutum.
Alhaji Garba Suleiman madakin samuna ka kenan. To shi kuma Muhammad Awwal matashi dan gwagwarmaya dake garin Kaduna Najeriya ga abin da yake cewa.
To mun gode ma Allah da ya nuna mana lokaci irin wannan wanda ya fadakar da mu musamman ne matsayin mu ne kuma ƴancin mu a matsayin mu ne bacin nan ya ankarar da mu domin mu san cewa mu ma a ƙasar mu muna da dokoki da ka'idoji na zamantakewa wa'inda wa'insu kasashen da wa'insu wurare za su iya zuwa su a ba su ƴanci ko kuma a ba su dama na su zauna a cikin ƙasa. To mu ma ya zama wajibi a gare mu domin mu ma mu ci gaba da assasa wa'innan dokokin don su ma wa'inda suke ƴan Amerika da suke a nan Najeriya da ƴan Ingila da suke a nan Najeriya da ƴan wa'insu ƙasashe na Afirka da sauransu da suke a Najeriya su ma za su ankara su san cewa ita ma Najeriya tana da dokoki da ka'idoji ba laifi ba ne idan ƙasa ta ɗauki mataki na tsaro a ƙasarta domin tana ganin ita shi ne mafita. Amma in an bugi jaki sai a bugi taiki sai a ga shin waɗannan ƙasashen da aka lissafo menene laifinsu da aka sa musu wannan dokoki na tsaro menene suka yi koko akwai wata matsalar tsaro ne da misali ko ɗan Najeriya aka tsince shi ya je ya kai wani hari ko wani abu Amerika ko ɗan Tanzania ko kuma ɗan wata ƙasa da ake zargi a nan sai mu duba shi ta fuska na ilimi sai mu amfani da wannan su ma tunda suka yi amfani da wannan damar nan sa dokoki da ka'idoji mu ma sai mu ma muna da wannan ka'idojin da dokokin in da can sun lafa ne ba sa aiki sun yi shiru to sai a farfado da su su dawo kan aiki.
To Malam Awwal baka ganin watakila wannan mataki da Amurka ta ɗauka zai ankarar da Najeriya game da yanayin tsaronta?
Faɗakar da Najeriya matuƙa gaya ba don komai ba domin dama can akwai matsalar tsaro a ƙasa wanda kuma ita Najeriya in ba irin su Amerika su Ingila a ce ba hudar shiga da fitowa da kasuwanci da wasu abubuwa tun da aka fara kaiwa ga irin wannan matsayi to harka ce ta diplomasiya ba za mu ce mu tsakaninmu da Amerika mun shiga hannun riga da su ba ko mun sa kafan wando ɗaya da su ba ba ma fatan haka.
Muhammad Awwal kenan matashi ɗan gwagwarmaya a tattaunawar su da Ibrahim Ka'almasi Garba. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogonmu a nan yana ci a ƙarfe 3:42 na yamma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsoshin tambayoyin Sa'idu Abdullahi da Maturu mai son jin tarihin daular Borno da na Haruna Muhammad mai son jin tarihin hasumiyar Gobarau da ke Katsina. To bari mu fara da ansar tambayar Sa'idu Abdullahi da Maturu mai son jin tarihin daular Borno. Idan mai tambayar na saurare ga wakilinmu a Maiduguri Haruna Dauda da amsar tambayar ka da ya samo daga farfesan tarihi na jami'ar Maiduguri Ibrahim Maina Waziri wanda ya ce.
Wato ita daular Borno ta kasu wajen kashi uku. Na ɗaya dai ba mu san yaushe ta fara ba, amma mun san cewa lokacin a cikin ƙarni na ɗaya zuwa ƙarni na tara. An samo bayane-bayane, muhimmin bayane-bayane wanda suke nuna cewa akwai tashin abinda wanda ake kira Safavid dynasty. Su Safavid dynasty su suka tashi suka kafa daula wanda aka sani kuma ginshikin wannan daula daga Kanam ne. To amma su sun karbi mulki a hannun wasu kuma wanda suka same su akan mulki. To wanda suka same su akan mulki din ne mun san wasu ɗan ƙananan bayani game da su, amma ba mu san a takaitaccen bayani da zamu yi ba. Saboda haka mu a yanzu zamu ce Kanam Borno da muka sani ta fara a Kanam a ƙarƙashin Safawa dynasty a ƙarni na tara. To daga ƙarni na tara zuwa ƙarni na 13 zuwa 14 sai suka samu bala'in a guban mulki wanda suka dinga faɗace-faɗace tsakanin su masu mulkin. To sai dole su mai ɗin zasu masu sarautan kenan kamar sarakansu. Aka ce a cikin girgam nasu da tagaddan tarihinsu dole sai da su malamai suka ce musu to abin da ya kamata su bar can Kanam ɗin. To daman suna da halaƙa da nan Borno. In ka ji Kanam to ana nufin ƙasa wanda take a gaba na teku na abuna na Lake Chad ita Chadi kenan wanda take gaban Chadi kamar gaban Chadi na gabar shine Kanam.
da wani ya rike da wannan
kin wannan kanam din wato an yi bayane daban-daban shi ana ce kanam din nan kaman shi a harshen mutanen kanam din ne kaman a ce kaman su zagawa kaman su sau a ba sau ba da zagawa su tubu su kai da su ne akwai su wanda suka yi to kaman a yaren su ne kanam din kaman wato ya dangata da wannan kasan Chadi wanda yake arewa kenan ko gabar ne gabar sa'an nan Borno ita kuma ita ce wanda take bangaren mu kenan inda muke ne yanzu na Borno to waje biyu kenan aka raba to wannan biyun kuma haka daular ita Safawan ta rabu da matsayi a Kanam din shine suka bar Kanam sai suka tafi Borno to a nan Borno shine suka kafa wani daula shine daular su na biyu inda har aka kafa birnin Gazargamu aka bunkasa suka sake kwato Kanam din suka bunkasa suka zama na daula wanda tafi girma a wannan yanayin namu daga karni na 9 suna nan har karni na 10 19
tambayar sa na biyu ya yi magana kamar yaushe aka fara daular Borno kamar da ji ka amsa wannan tambayar ko za ka yi karin bayani game da
karamin shekara wato yadda na faɗa ba mu san tabbas yaushe ta fara ba don wayannan Safawa su karɓa mulki suka yi wayancan banmu da tarihi abin da ya sa na Safawa muka sani muna ce karni na 9 to a lokacin kuma musulunci ya shigo nan so su Safawa sai suka zo suka Safawa sai suka zo suka dauki musulunci kuma musulunci sai ya ba su jagora ne da za su kafa daular su to sai daular ya tafi da mulkin musulunci sai ya zama ne shine ginshikin wato abin da suke bi na daular su to wannan daular shine ya bunkasa a karni na 9 to har karni na 19 nan da suke mulki a can Kanam da Borno shine yanzu ake ce Kanam Borno to Kanam Borno nan da ake ce har wa yau daular Borno ai ita daga wancan ta taso da yake shi alkanin ma da yazo ya dauki mulki daga wajen mutanen abunan Safawa din shi ma yanzu ai Borno ne su ne suka ci gaba da mulkin har shehun Borno ne yanzu to ai kaman daga wannan cikin shi ne bito saboda haka zamu ce daular har wayo tana ci amma ba irin wancan ba da yake mulkin mallaka yanzu ya canja abubuwa ya rage mulkin mun sarakuna ya kassara kasashen mu mun zama yanzu mulki ya zama na zamani ne da su a Turawa suka saka mana kuma ake yanzu
sabai sana uku yace ko akwai wasu kasashe kuma wasu daula da ita wannan daular Borno ta yaki
ai duk wani daula da kaga ta tashi a duniya ta ci wasu daulori ko ta yaki wasu daulori kaman ita Kanam Borno lokacin da ta tashi ai bunkasanta ta kama daululi da yawa da wanda muka sani da wanda bamu sani ba kamar misali lokacin da ta tashi ita yadda ta kama din ba wai daululi bunkasu ba a'a akwai al'umma daban-daban da suka yi yanzu a Kanam din ai al'umma da suke nan na Kanam din da yawa yadda suke yanzu da ka sani a Chad da Niger da ina kaman su Tubu kaman su Gamargu su ne duk da ai suna karkashin daular Borno ne kuma sai da ta yake su ta saka su kasanta kuma a tarihi an nuna cewa da suka zo nan Borno din sai da suka yaki sau sau din nan su ma ba a tabbatar su ba amma ana zaton waɗanda suke maganan harshe na ake kira a zamani na Chadi su ne mutanen sau din zaka hada su Margi zaka hada su Bolawa zaka hada su Waida su ne anan su ne sau din aka ce don Chadi language ake ce musu so ana fahimtar su da irin yanayin kalmar maganar su so masu ilimin harsuna suka gansu suka ce wannan mutane ne wanda yaren su yana nan a cikin wajen Chad shine ake ce musu Chad to waɗannan din al'umma ne suka haru ana saka su kaman su Bade kaman su Ngizim kaman su Kare kaman su Bolawa kaman su Burababur su a duk waɗannan ana har Angas ana ce musu Chadik ne kuma an kaga tarihin wayannan mutanen yawancin su suna ce ai su da suna bakin Chadi to ana ce da zuwan Kano din suka mamaye wajen suka saka to suka tafi suka kafa daular ita Kanam Borno a daular Kanam Borno sun ci su Mandara sun ci Bagirmi sun ci Wadai sa'annan har Hausa ma kasan Hausa suna nan don akwai wani tarihi da dan Marina yayi na Katsina wanda yana ce ai su Safawa su suka kwato kasan Hausa daga Munci don ai su Munci da suna musu mugun yaki a kasar Hausa to Kanam Borno ita ta tashi ta kwato su ta fatake su akwai wani babban malami ana kiransa dan Marina Katsina to shi yayi rubutu akan wannan kuma in ka duba yanzu kasan Hausa in ba zuwan jihadi ba ai duk suna karkashin daular Borno ne Borno take ba su kariya Borno take kasuwanci da su na Trans-Saharan sai so zuwan daula ne na abuna na khalifa na abuna na Shehu Dan Usman Dan Fodio shine ya canje yanayi ta yadda daulolin su ma suka zo suka sabe suka zama wani abu daban
Kwarisiya sake tambaya kamar ka kuma tabo wannan dan batu batun ko wace masarauta ne daular Borno take alaka da su a Najeriya da ma wace kasa ne haka nan a wannan dola
wato daular Borno tana alaka da masarautoci dawa wato daga nan har air da kusa da kasar Libya akwai area don da ai a Libya din akwai inda kanin Borno take da kusa da Libya da na Libya kanin Borno tana nan mulkin tarihi kai can ta nan kare kasan Hausa nan kaf daga gari ba kasan da bata hulɗa da kanin Borno an tabbatar a tarihi cewa har Oyo Empire na Yarbawa kabunta kasara ita ma don jihadi din suna sayan su dokuna da wasu kayan aiki da alaka da Borno ta nan kuma kasan Borno ta kafa fadada har zuwa wajen Pombe da nan kabun aka fata da nan yanzu in ka je akwai daga baya akwai mai Borno kafci har zuwa wajen Obudu Hill suna yi to wa'annan area daula ce kafafiya kuma daga nan Chad din nan da kake gani duk kasashen nan na Chad din nan yawancin su suna karkashin kanin Borno Cameroon part of Cameroon zuwa ita Lake abinan Chad zuwa har Sudan boda mu har Sudan ne fa daga nan kuma ya shiga Niger nan kana ga har wajen karshen Sahara nan wajen kasar Sahara duk a karkashin kanin Borno suke don shi saye da sayarwa na Sahara wanda ake ratsa Sahara kaga nan ne daman rayuwa saboda haka kuma ita daula ne wanda ta bunƙasa akan wannan
ko da suke ba wannan ba tambayar sa bace amma ina iya wannan tambayar ko jihohi ne wanda yanzu ake cewa sun zo na karkashin kanin Borno kuma yanzu jihohi ne ake da su a karkashin wannan daula
a kanin Borno yanzu da muke faɗa ai ba ma jiha ita ta ratsa kasashe uku akalla yanzu ta yaji uku wajen hudu ne ko biyar ma kaga kanin Borno banda Najeriya na Najeriya kan kai ma ka sani Borno da Yobe ai kashi wajen biyu cikin uku duk a karkashin kanin Borno suke direct sauran kashin ma wanda ba direct ba suna nan suna halaka da kanin Borno akan muna nan muna kasan ku kuma mun yadda kuma kun ba mu yanci haka ake to ka gani ka duba wannan daula ce ba karama akwai map din akwai yadda aka zana shi da komai to amma an yi shi akan iyakanci ne don akwai kuma al'umma da yawa cikin wannan daula
to sai kuma kashi na daya na ansoshin tambayar Haruna Muhammad mai son jin tarihin hasumiyar gobarau da ke Katsina idan mai tambayar na saurare ga amsar ka da Dr. Salihu Balla na gidan tarihin Arewa House dake Kaduna Najeriya ya taba bayarwa kamar haka
yawa hasumiyar gobarau wani da daddan bene ne ko an ce gini ne da daddi wanda yake a cikin kasar Katsina yana daya daga cikin gine-gine waɗanda suke da dimbin tarihi musamman ma akan abin da ya shafi zuwan musulunci kasar Hausa a harsashe ana ganin ginin wannan hasumiya ta gobarau ya ba mu shekara 600 baya kusan masana tarihi sun nuna da cewa an fara gina ita wannan hasumiya ta gobarau wato da shekara ta 1348 zuwa shekara ta 1398 shi wannan wuri akwai kasuwa a gefen ita wannan hasumiya ta gobarau kuma asalinta an gina ta ne a lokacin zamanin sarkin Kaduna Muhammadu Korau wanda a lokacin ne ake ganin musulunci ya zo kasar Katsina to zuwan musulunci kasar Katsina ya sa shi wannan sarki Muhammadu Korau ya yi tunanin yadda zai yi gina masallacin juma'a da kuma makaranta to a wannan lokaci sai zamanto an zaɓi wannan wuri inda wannan hasumiya ta gobarau take a yau ita zamanto matsayin wato a nan ne za a yi masallacin juma'a
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin farfesan tarihi Ibrahim Maina Waziri da masanin tarihi Dr. Salisu Bala da wanda ya haɗa mana sautin Hailu da injiniyanmu ni Ibrahim Kalama Sirarba ke cewa sai makon gobe.
To madalla yanzu kuma sai labaran wasanni amma fa a taƙaice.
Wasanni a taƙaice. Shugaban hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA Gianni Infantino ya shawarci hukumar kwallon Afrika ta CAF da ta mayar da buga gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afrika bayan kowace shekaru hudu a maimakon shekaru biyu da ake buga wasan a halin yanzu. Infantino ya bayyana hakan ne sa'ad da yake kaddamar da wani shirin bunkasa sha'anin kwallon kafar nahiyar Afrika a wani taron karawa juna sanya kasar Morocco. Shugaban na FIFA ya kara jaddada kudurinsa na karfafa ci gaban sha'anin kwallon kafa a nahiyar. To sai dai ya ce shirya babbar gasar ta kwallon kafa a nahiyar a bayan kowace shekara biyu da daga cikin umul haba'itin kuma baya da ake fuskanta a nahiyar. Domin a cewar sa lamarin ka haifar da kashe makudan kudaden da ake samu akai akai ba tare da an yi amfani da su kamar yadda ya kamata ba. An gudanar da gasar tabarar ne a kasar Masar karon farko a cikin watanni Yuni da Yuli. To amma kuma gasar ta gaba a shekara ta 2021 za a koma tsohon tsarin bugata a watannin Janairu da Fabrairu. Daga karshe dai dan wasan gaba na Najeriya Odion Ighalo ya rataba hannun kwantaragen aro da kungiyar kwallon kafar Manchester United har zuwa karshen kakar wasanni. Ighalo da ke taka leda a kungiyar Shanghai Shenhua ta kasar China zai koma a United din ne ba tare da zabin sayansa ba kwantaragen. Tsohon dan wasan na kungiyar Watford ya koma kasar China ne a shekara ta 2017 inda ya fara zama a kungiyar Changchun kafin ya koma Shanghai Shenhua. Wannan da ya cika ne na da daddan burin Ighalo na buga wasa a Old Trafford duk da yake na takaitaccen lokaci ne ba kamar yadda ya fata ba a can baya. Sa'ad da ma ya fata lida ta yin kungiyar Barcelona ta kasar Spain. United ta dauki Aaron Ighalo ne domin cike gibin dan wasanta Marcus Rashford wanda ke jinyar rauni na tsawon lokaci. A fagen wasan tennis kuma yar kasar Amurka Sophia Kenin ta cika burinta inda ta lashe babbar gasar tennis ta Australian Open ta bana bayan da ta doke yar kasar Spain Garbiñe Muguruza a wasan karshe ta bangaren mata yau a birnin Melbourne. Wannan ne babbar gasar tennis ta farko da Kenin mai shekaru 21 ta taba lashewa a tarihi bayan da ta yi galabar turni 2-1 kan Muguruza inda kuma ta kasance mace mafi karancin shekaru ta farko da ta lashe gasar ta Australian Open tun daga Maria Sharapova a shekara ta 2008. A gobe Lahadi za a fafata wasan karshe ta gasar ta maza tsakanin mai rike da kambin gasar Novak Djokovic da Dominic Thiem mutum na biyar a duniyar tennis. Wannan ne karo na uku da Thiem dan kasar Austria mai shekaru 26 zai fafata wasan karshe ta Grand Slam inda yake fatan lashe kofin babbar gasar na farko a tarihi. To sai dai Djokovic dan kasar Serbia mai shekaru 32 ya lashe gasar ta Australian Open har sau 7 wanda ya bada adadin manyan gasannin tennis na duniya har 16 da ya lashe a tarihi. Murtala Faruk Sanyinna daga Iowa.
Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice.
A takaicen gwamnatin Amurka ta ayyana dokar ta ɓaci a ɓangaren lafiya sannan ta ɗau tsauraran matakan sa ido kan baƙi masu isowa daga ƙasar China saboda tsoron mugunyar cutar nan ta mura da ake kira coronavirus a turance. Gwamnatin Trump jiya Juma'a ta sanar cewa za ta takaita shigar baƙi daga wasu ƙarin ƙasashe 6 waɗanda jami'an gwamnati suka ce sun kasa cika sharuɗan tsaron da ake bukata a matsayin wani mataki na ƙara tsauri a ɓangaren shigowar baƙi a wannan shekarar zaɓe. Tattaunawar zaman lafiya tsakanin Taliban da Amurka din nan mai sarƙaƙiya ta cije saboda saɓanin ra'ayi kan yadda za a sassauta tashin hankalin 'yan tawayen. Gardamar baya-bayan nan dai ta kunno kai ne a batun neman zaman lafiyar wanda ƙasar Qatar ke ɗaukar nauyi na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun ƙaruwar hare-haren Taliban kan sojojin Afghanistan masu samun goyon bayan Amurka. Manyan jam'iyyun siyasar Amurka sun dunguma zuwa Iowa inda za a yi zaben 'yan takarar shugaban kasar Amurka. Da haka muryar Amurka ma na can kuma za mu rinka kawo muku wato rahotanni daga wajen.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Ibrahim Ka'almasi Garba da ya tiyani gabatar da shirin sai Hailu Haile da ya hada shirin ya kuma bada umarni. Da injiniyan mu na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.